الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شاشدة ووتر رمضان يا بخيركم Allah shi ya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari namu na Kaduna, a wannan unguwa ta Tudun Wada, a layin Hausawa Road, a Masjidul Ahlul Bait wa Sahaba, muke gabatar da abin da ya sauwaka gare mu na kokarin bayani akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna cikin wannan sura ta biyu, suratul Baqara, a yayin da muka tsaya aya ta 143, za mu tashi aya ta 144. Kafin nan akwai bayanai. Na ɗaya, in ba manta ba, mun yi bayani cewa karatun da ake sawa da safi, akwai wasu bayan Allah da suka yi alƙawura ba su cika ba, amma dai muna musu kyakkyawan zato gaskiya. Annabi ya ce zannu bil mu'minina, duk da ba su zo sun yi bayani ba, Allah ya ce walau la isami'tumuhu zanna al mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira. To, mun sanar wanda za mu ci gaba da sanarwa, kamar yadda muka ce, ya kamata guraren ibadu na musulmi ya zamanto ci gaban ya fi ƙarfin wai sallah kawai ake a waƙi. Ina rantse muku da Allah, babu wani abu da za mu iya wa addinin nan in ya zamanto gurin da muke ibada kawai sallah za a yi a waƙi. Wanda yake ba mu ba, ba haka suke yi ba. Ka je ka bincika za ka ga wajen ibadunsu ba haka yake ba. Wato, Allah ne ya kiyaye. To, saboda haka, bayan wannan lokacin da muka sanar, abin da zai baka mamaki, lambar wayar Malam Aminu da Malam Albani da kuma shi Malam Zakariya, wani in ya tashi ma ba wai fa kira da yau ha, fulashin zai wallahi. Sai an kira sai ce a wai yana gaisuwa ne, shikenan ya gama. To, abin da muke cewa, da mai kuɗi, da mai mulki, da malami, babu wanda zai je gaban Allah ya tsaya yana da mutunci sai ya yi aikin da Allah ya sa shi. Wannan shi ne. To, sannan Allah ya ce ha antum ha'ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi, ba kunan kuɗin nan ana kiran ku zo ku yi infaki saboda addinin Allah, amma fa minkum man yabkhal, daga cikin ku akwai wanda suke maruwata ne. Ruwar matin ana yi ma dangi da ƴan uwa da makota da abokan arziki, yanzu ruwar ta kai Allah da mandan Allah ake wa ruwa. Allah ya ce a fito da kuɗi saboda aikin addini, kowa ya riƙe kuɗin shi. Manzan Allah ya ce a fito da kuɗi, kowa ya riƙe kuɗin shi. Sai Allah ya ce wa man yabkhal, duk wanda ya ruwa fa innama yabkhalu an nafsihi, ya makan shi ruwa ne domin musibar ruwa sai ta koma kan shi. Dan haka sai Allah ya ce wallahu al-ganiyyu, Allah mawadaci ne, wa antumul fuqara, ku ne talaka, domin shi Allah bai da bukata a wajen ku, amma waye bai da bukata a wajen Allah. Sai ya ce fa in tatawallau, in kuka ki yastabdil qauman ghayrakum, sai Allah ya canje wasu mutanen ba ku ba. Saboda haka ba wani mutum wanda wai idan bai yi addinin Allah ba za a fasa shi. Kawai ka'idan ko ka zo a yi da kai ne, in an yi da kai ka samu daraja, idan ba ka yi ba kana ji kana kallo, sai Allah ya kawo wani a yi da shi, kuma sai addinin ya yi, kuma daga ƙarshe sai kaga ka dawo kana nadama. Allah zai ba da mamaki tunda muka sanar din nan, billahi la ilaha illa huwa, ba wanda ya iya ɗauko kosishin ya bayar. Sai mace ta taso ɗaza ta zo hannun abin da ta ɗauka ta bayar naira 200,000. Mace, amma yanzu da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba, kowa ya san ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Wannan ka tambaye wannan ayan a ina take, a wata sura? Daga nan ba zai iya ci gaba ba, kuma bai sani ba, fala saddaqa wala salla. Amma kowa ya haddace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, sai kana zama qawwam ne akan mace in kai kake daukar nauyin ta. In ma kake daukar nauyin mace, ba za ka zama qawwam akan ta. wallahi naira 200 ta taso ta zo hannun ta kawo ta ce gashi gudun mota. To saboda haka wannan kalubale ne ga sauran al'umma, kuma yana tabbatar muku wannan addinin namu dole kowa ya ji cewa ya daukan makan shi alƙawari tsakanin shi da Allah a kowane wata bayan Ramadan. Ba mu ce dole mutum su ya zo nan ba, akwai gurare da yawa da ake gudanar da harkokin addini. Mutum ya je ya samu kanshi cewa duk wata zai iya ɗaukar naira 100 ya bayar ko naira 50. Kafin shekara akwai wata gudunmuwa da ya bayar wanda addinin musulunci zai ƙarfafa shi. Yanzu shekaran jiya ake ba mu labari aka ce wani fasto ya zo Santan Bello ya musulunta kuma ya yi jawabai. To yanzu kun ga so da yawa wani wanda ba musulmi ba zai baro addinin shi ya shigo addinin musulunci, a inda yake duk abin da yake na rayuwa ba abin da ba a mai. Idan mutum ya taso ya shigo cikin mu in ba Allah bane ya rike shi sai ga daga baya yana tunanin ya koma, domin ya baro wata irin rayuwa ta jin daɗi, mu kuma ya zo ba abin da za mu iya mai. Wannan kuma addinin musulunci ba haka wannan ka'idar take ba. Da shi yasa bayanin da wani malami yake yi cewa dole in dai ba mataki al'ummar musulmi ta ɗauka ba, duk duniya an tabbatar babu wanda suke yin bara saboda addinin su mu al'ummar musulmi. Duk duniya dan Allah ba mu da kuɗi ne, ba ma samun kuɗi ne, a nan ƙasa ƙasan nan ƙasa ƙasan imo-imo talaka duk wanda yake da waya ƙarya ne daga wata zuwa farko a ce bai sa kuɗi a wayan ba. Amma mutum zai iya samu wayan shi kuɗi, wani ma recall zai yi da daddare ko kuwa, amma ba zai iya ɗaukar naira 100 ya ba Allah ba duk wata. Saboda haka matsalar namu ne kuma ba yadda za a yi in dai ba wai mala'iku muke jira Allah ya sauko da su daga sama ba su yi aikin addini. Wallahi gaskiya dole ne sai dai mu tashi kowa ya ji cewa kuɗin da yake nema yana nema ne saboda addinin Allah ba saboda kanshi ba, kuma Allah saboda adalcin shi dai duk inda ya kawo maganar infaki bai cewa ka bayar duka, sai cewa anfiqu mimma razaqnakum, daga cikin abin da muka arzuta ku ka ɗauki wani abu ka bayar. Kuma yanzu wannan ita ce hanya kaɗai wahidiya ƙwaya ƙwallin ƙwalkilo da ta ragewa al'ummar musulmi da za mu iya tashi wajen dawo mu da addinin musulunci martabar shi. Dan akwai inda aya da hadisi zai aiki, akwai inda aya da hadisi ba zai aiki ba, kuɗi ne zai aiki. Saboda haka inda kuɗi ne zai aiki ka je kace za ka ja aya da hadisi za ka ɓata abubuwa ne kawai. Shi yasa in muka lura ayoyin infaki a cikin Ƙur'ani sun fi ayoyin sallah yawa, kuma mafi yawanci Allah yakan haɗa sallah da infaki. Allah ta'ala farko ya ce mana alif lam mim ba ya ce zalikal kitabu la riba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi sanne ce wa qimuna salata sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun, suna yin infaki. Saboda haka wannan kalubale ne, dole ne a matsayin mu na al'umma musulmi mu yi tunani nan da shekara 20 ya zamu iya kawo gyara. Santocin mu na addini ya zamanto za su iya dauka. Har wani malami ya ce bai so ma yana so ya bayani a ya kawo wani tsari mai kyau wanda ya kamata al'ummar musulmi ta tafi a kan shi. Yace domin sanda kace bayanin wanda suke gabanka abin da kawai za su yi kabbara su watsi, kuma idan magana media za ta ji musulmi na jinka wanda ba musulmi ba suna jinka, sai wanda ba musulmi sai su dauke tsarin tafi su yi aiki da shi, su kuma wanda ka faɗa ma ba abin da ya musu. Wannan shine bala'in da muke ciki yanzu. Saboda haka ya zamanto kowane musulmi a unguwar da yake akwai wata santa ta addini da kowane wata zai iya cire wani abu ya bayar saboda addinin. Ta haka ne kadai wanda suke marayu ne a cikin mu ba su da iyaye za mu iya tsaya musu su yi wani abu. Matan da yake an rasu an bar su zaurawa ne za mu iya yin wani abu a kansu, don ba ka sanin taimako yana da muhimmanci kai sai ka shiga cikin halin an taimaka maka tukuna. Kama irin yadda Bahaushe yake cewa idan jifa ta tsallake ka faɗa kan uban kowa, a wannan ya faɗa ya saba musulunci. Kyau idan jifa ta tsallake ka katta faɗa ma kowa, wannan shine musulunci. To kowa ya sa wannan a mahin din shi, ta haka ne kadai za mu iya kawo gyara. Na sha bayani nace babu yadda za a yi dan kirki ya tashi ko dan banda ya tashi sai dan kirki ya zauna ba a samu matsala ba. Yanzu idan ka ɗauki wanda ba mu ba tun daga mai gasa masara a bakin ciki har zuwa mai ofis na sama, ban ce maka duk sati ko sati biyu ba, amma yana da wahala wata ya fara daga farko zuwa ƙarshe wani kuɗi bai fita daga aljihun shi ba zuwa wata santa tasu ta addini don addinin shi rayu, ba haka ake ba? da Allah yanda mu muke bara akan addinin mu kuyi adalci su suna yi ba sa yi ba mu da kudi ne me yasa ba za mu gamsu ba mu fito da kudin mu saboda addinin Allah to wannan shine yana ɗaya daga cikin wato matsalolin mu to kuma kullun idan abu ya taso ka fara hango ne sa akan abu su mutane sun suke ka addi abin da ka karanta na ka'ida na ilimi sai ka faɗa musu abin da zuciyarsu take so ni na ma na ce ban mu kowa alƙawarin haka ba abin da ni na karanta na fahimta shine gaskiya shi zan yi bayani gaskiya ita ce dama ka ji abin da kake so da abin da baka so wannan ita ce gaskiya to saboda haka wannan shi kadai ne abin da zamu iya yi shi yasa muna da tsare-tsare masu yawan gaskiyan gaskiya a wannan center dan mu gaskiya tunaninmu ya wuce na tafsiri da kuma na a zo a gyara masallaci a muwan tunaninmu ya wuce wannan gaskiya wanda haka muna da buƙatar gaskiya nan gaba tunanin ɗaukar wasu su je su karanta kaza ta hanyar wannan santa da izinin Allah kuma in Allah ya dace mu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al-musin akramaka Allah bismillah dan haka wannan mata
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
saboda haka wannan mata muna mata addu'a Allah ya saka mata da alheri kuma abin da zai baka mamaki ta zo ta kawo kudin aka ce za a sanar da sunan ta ce ita ba mata so a san kowaye kawai gashi in an zo a ce wata baiwar Allah ta kawo ta kawo kudin sai gaba Allah ta'ala ya saka mata da alheri muna roƙon Allah ya biya ta abin da take fata na alheri Allah ya bata abin da take jin tsoro na sharri Allah ya kiyaye ta Allah ta'ala yake cewa wala in ataytal ladina utul kitaba wallahi wannan sukan ce la muqassam ne ko la mun ne addakhilati fi jawabi qasam muqaddar taqdiruhu wallahi in din suka ce sharqiya wala in ataita alladhina utul kitaba wallahi in da ka bo mu inda aka ba su littafi sune yahudu da nasara bi kulli ayatin da kowace irin hujja ma ta bi qiblatak akan wai su bi al-iqsubi inda kake bi hanyarka ta kalli al-qibla ko wajen ibada sai Allah ya ce ma ta bi qiblatar ba za su bi al-qibla kama dan haka wa ma anta bi tabi'in qiblatahu kai ma ko tunda haka ne ba za ka bi al-qibla su ba wa ma ba'duhum bi tabi'in qiblata ba kuma sashin su ba zai bi al-qibla sashi ba ba yahude ba zai bi al-qibla ba nasare ba zai bi al-qibla mai ma ba yahude ba wala in ittaba'ta wallahi idan ka bi ahwa'ahum abinda zuciyarsu take so min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abinda ya riga ya zo maka na ilimi innaka lalle kai idan a wannan lokacin lamin az-zalimin kana daga cikin ainihin wato az-zalimin wannan shine yadda ayat take Allah ta'ala ya ce wala in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin wallahi in za ka zo ma yahudu musamman su da kowace irin aya da hujja da dalili daga wajen Allah sai Allah ya ce ma tabi'u qiblatak ba za su bi al-qiblaka ba malamai suka ce aya yakan zo a cikin qur'ani da ma'anoni guda shida wanda Allah ya ambaci aya cikin qur'ani har su 84 a cikin surori 29 akan ambaci aya cikin qur'ani bi ma'ana alama Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun to sannan Allah ta'ala tun yace inna ayata mulkihi an ya'ti yakum tawfi fihi sakinatun min rabbikum ayata mulkihi ay alamat mulkihi alamat mulkihi dan haka abinda ake alama ana kiran shi aya shi sa malamai suka ce wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu wahid a cikin kowane irin abu akwai wata alama da take nuna Allah shi kadai ne kullun kull. Sannan al-mu'jiza ana kiranta aya. Mu'jiza Allah subhanahu wata'ala yana kiranta aya. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin. Asadda annabi Musa ya zo musu da ayoyin mu bayyinannu. Qalu ma hadha illa sihrun muftaran wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwal. Saka ce mu ba mu taba jin wannan ba, wannan wani sihiri ne kirkirarre, sannan kuma mu ba mu taba jin shi ba a cikin iyayenmu wanda suka gabata. Har annabi Musa ya ba su amsa cewa qala rabbi wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takunu lahu aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sannan al-kitab Allah yakan kira shi da aya. Allah ya ce qad kanat ayati tutla alaykum. Ayoyina sun kasance ana karanta muku, shi ne kitabi kenan. Sannan al-amru wan nahyi, umurni da hani, ana kiran shi aya a cikin Qur'ani. Kamar yadda Allah ya zo maganan azumi, uhilla lakum laylatas siyami ar-rafth ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Har Allah ya je ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat. Allah yana muku bayanin ayoyin shi ta hanyar umarni da kuma hani. Sannan al-ibra, abin lura, abinda Allah ya ajiye shi ya zamanto abin lura, ana kiran shi aya. Shi yasa Allah da yake wajawazna bi bani isra'ila al-bahra, bayan yayi maganan ya tsallakar da bani isra'ila ta teku, da ya zai magana akan fir'auna cewa hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin. Allah ya ce al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من أجيك ننك رمانتو أبو اللورة غوان دبيدو باينك. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها مؤربون. ديوا أبونا الله يا أجيشي رمان ممتاني أبو اللورة أما متاني في سووت أبو باماسا لورة ونن أبو اللوران. شيسا معلمين سكتي الآكل من اتبارد غيري. Mai hankali shi ne wanda ya lura da abin da ya faru da wani ya ɗauki darasi. Mallam ya ata birbi gairi shi yi utabaru bihi. Duk wanda ku bai kalli wani ba ya zaman masa abin wa'azi, ya je wani abu ku shi kuma za a kalle shi shi ma ya zamanto abin mai abin yin ainihin wato wa'azi. To abin da Allah ya aje ana kiran shi ainihin wato aya. Shi yasa Allah ta'ala cikin suratul shu'ara in ya gama sai ce inna fi zalika la aya. Amma wa ma kana aktharuhum mu'minin. A cikin wannan abin da Allah ya aje akwai al-ibra, abin lura, amma mafi yawancin mutane ba sa yin imani. Sannan al-juz'u, juz'i na Qur'ani, wani bangare na aya, ana kiran wani bangare aya din shi ma ana kiran shi ne aya. Dan haka Allah ya ce ma nansak min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha. Ke yasa yanzu alalan ma me karanta? Ba ya karanta aya ba ko? To yanzu aya ya karanta. Wa'innan duka a larabci a cikin Qur'ani Allah ta'ala yana kiransu da ainihin wato aya. Shi yasa ma wani wurin yace wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunsi. Wannan duk ana kiran shi aya a cikin ainihin wato littafin Allah. To ayoyi guda biyu mu dauki cewa al-kitabu da kuma al-juz'u al-mahdud sannan kuma da al-mu'jiza, wa'innan guda uku. To in manzon Allah zai zo da waɗannan abubuwan guda uku a matsayin ya kafa musu hujja, sai Allah ya ce mattabi'u qiblatak, wallahi ba za su taɓa dawowa su bi al-qiblata ba. To tunda ko haka ne, sai Allah ya kore wa annabi ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatak, kai ma ba mai bin al-qiblatu bane, wa ma ba'aduhum bitabi'in qiblata ba, kuma sashin su ma ba zai yadda da sashi bai bi al-qiblan wani. Inda dama Allah ya ce can baya fa inna ma hum fi shiqa fa sayatfikahum Allah, sai Allah yake wa ila in ittaba'ta ahwa'ahum, wallahi idan ka ba abin da zuciyarsu take so, min ba'di ma ja'aka min al-ilmi, bayan bayanin da ya riga zo maka na ilimi daga wajen Allah, innaka lalle kai lamina zalimina, kana daga cikin ainihin wato azzalimai. Ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirai wato Allama Ibn Kathir, wanda ya kwankwaɗi karatu ya tsotsa a makarantar babban malamin da tun daga lokacin shi ba a tsara yin wani malami ba a kan shi har duniya ta tashi, shi ne Ibn Taymiyya. Ko an ƙi ko an so, shi yasa malamai suka ce duk wanda zai koyi tafsiri to ya fara koya daga tafsirin Ibn Kathir. babu tafsiri ashal ga saukin larasi ga shi yayi shi at-tafsir bil ma'asu qur'ani ya fassara qur'ani hadisi ya fassara qur'ani maganganun sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'ina kuma in yaro abin da yake da iskal wani lokaci yakan yi tarjihi sai ya ka kawo abubuwa sai ya rushe sai ce duk wannan ƙarya ne ga abin da ya tabbata anan yake cewa yukbiru ta'ala an kufurul yahud Allah yana bada labari akan kafircin yahudawa wa inadihim da kuma kangare wasu wa mukhalafatihim da kuma saba wasu ma ya arifunahu abinda su suka san shi min sha'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wa annahu law qama alaihim kullu dalil da manzon Allah koda dalili zai tsaye akan su kowane irin dalili ala sihhati ma ja'ahum bihi akan ingancin abinda annabi ya zo musu da shi lamattabu wala ba za su bi shi ba wa taraku ahwa'ahum su bar san zuciyarsu ba za su taɓa yin haka ba yace kama qala ta'ala innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wannan kalman ubangijinka ta tabbata akan su sai Allah ya musu azaba to ba za su imani ba sai yasa annabi nuhu yace wa mutanen shi wala yanfa'ukum nusi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum idan ne nufin ummuku nasiha in kana Allahu yuridu an yughyikum in Allah shi kuma yana nufin ya batar da ku idan Allah yayi nufin in an je lahira sai ka tuduka wala nasiha mai zafi ma wama tubulil ayati wal nuzur an qawmin la yu'minun sai yake cewa walau ja'atkum kullu ayatin da zaka zo musu da kowace irin azaba ba za su yi imani ba hatta yarawul azaba alim har sai sun ga azaba mai radadi yace wa lihada qala hauna saboda haka ne Allah ya faɗa anan yace wala in tabata ku wala in atita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak saboda haka sai yace wa ma anta bitabi'in qiblatahum sai yace ikbaru an shiddati mutaba'atir rasul Allah yana bada labari dangane da tsananin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima amarahu Allah ta'ala bihi da abinda Allah ya umarci annabin da shi wa annahu kama hum lalle yadda al'amari yake kama yadda su yahudawa suke mustamsikuna bi ara'ihim suke rike da ra'ayoyin su wa ahwa'ihim da kuma san zuciyarsu fa huwa aidan mustamsikun bi amrillahi wa ta'atihi wa ittiba'i mardatihi shi kuma manzon Allah yana rike gangan da umarnin Allah da kuma yi mada'a Allah da kuma neman yardan Allah kenan idan wanda yake addinin ƙarya ya tashi ya rike addinin dan Allah mai addinin gaskiya ba shi ba tashi ya rike addinin shi ma idan mai addinin ƙarya zai tashi infaki saboda addinin shi waye fa tashi infaki saboda addinin shi ba musulmi ba to shi yasa sai yake cewa wa annahu la yattabi'u ahwa'ahum fi jami'i ahwalihi babu yadda za'i manzon Allah ya musan zuciyar wani mutum a cikin duk kowane irin hali wala kaunuhu muttajihan ila albaytil muqaddas ko kuma kasancewar annabi wai zai fuskanci ko dan ya fuskanci baitul muqaddas da kauni ha qiblatul yahud saboda kasancewar al-qibla ce ke yahuda wa inna ma zalika al-amrullahi ta'ala kai wannan umarnin Allah ne Allah ne ya bashi umarni sai yasa ya kalle nan amma ba wai dan ya yadda da su ko ya yadda da addinin sai yasa ya haka yace thumma hazzara ta'ala an mukhalafatil haqqi sannan Allah ta'ala yayi ya tsoratar akan sabawa gaskiya allazi ya'lamuhu al-alim ila al-hawa wa malam ya san gaskiya amma daga ba sai dauki san zuciya sai sa a ciki Allah ya raba mu da san zuciya afa ma afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu baka ga wanda ya dauki san zuciya ya zamanto masa Allah ba sai sa ibnu al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin yace a duniya ba abin da aka bauta ma irin san zuciya mafi yawancin mutane in suka bar gaskiya zaka ga san zuciya ne yasa suka bar gaskiya sai yace fa innal alima lalle malami al-hujjatu alayhi aqwam min ghayri wanda ya san gaskiya malami in an je gaban Allah hujja ta fi tsayuwa akan shi fiye da wanda bai sani ba sai yasa ake cewa idza kunta la tadri fa tilka musibatu in baka sani ba musiba ne fa in kunta tadri fa al-musibatu min akbar in ko ka sani to bala'in ya fi ainihin wato girma to shi yasa yanzu ga malamai ne iri-iri zaka ji fatawa iri daban-daban ko walahada qala mukhatiban lir-rasul saboda haka Allah yayi magana da annabi amma malamai suka ce ba da annabi Allah yake magana ba da al'ummar manzon Allah Allah yake magana duk inda Allah ya kawo magana yayi magana da annabi ya ja kunni to ba da annabin yake ba da al'ummar annabin Allah yake kaman la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ba da annabin Allah yake ba da al'ummar annabin Allah yake dan Allah ya san ba zai shirka ba sannan nan ba da annabin Allah yake ba da mu Allah yake dan Allah ya san annabi ba zai bar umarnin Allah ba yi umarnin wani ko ya bar abinda Allah yake so ba abinda wani yake so manzon Allah ba zai haka ba saboda haka sai ce wala in ittaba'ta ahwa'uhum har zuwa ainihin wato karshen aya to sai ka samu daga cikin Allah da ya kiyaye ahlus sunna wal jama'a su sun ce misali ba su yadda a roƙi kowa ba akan abinda ba wanda yake da iko akan shi sai Allah sannan ba su yadda ba a yi wa wani mutum mutlaka biyayya 100% in ba manzon Allah ba ko muka ce misali duk wata kungiya ko wata dariƙa da za a yi inda ya cancanta to ba dariƙar da za mu sai dariƙar manzon Allah da sai ka ji wani yana buga misali cewa ai yanzu idan waya za a ce ba za ka yi dariƙar kowa ba wai sai dariƙar annabi wai sai buga misali da annabi da shugaban ƙasa ana magana annabi Muhammad kana magana shugaban ƙasa ai mai alfarazi ya ce haramun alal ayyami ijadu mislihi haramun ne akan kwanakin duniya su samar da misalin manzon Allah in kana maganan wani mutum mai daraja ba ma ka kawo ka misalta wani shugaban ƙasa da manzon Allah ba ma a yin wannan kwata-kwata dan ya ƙara cewa a wani gurin ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah kenan inda dariƙa za a yi dariƙar annabi ta fi dariƙar kowa ko wata ba tafi saboda haka mu inda ita za mu yi to ba za mu yi ta kowa ba sai ta manzon Allah kuma mu da ma cikin ta muke ita muke zikirin mu ba ma yi sai irin na annabi salatin mu ba ma yi sai irin nawa na annabi komai namu ba za mu taba yadda mu ba sai irin na annabi dan manzon Allah shi ya buga mana misali da kanshi yace misali na da ku kamar wani mutum ne ya tanaji gidan walima babu wanda ya san inda gidan waliman yake sai ya turo dan sako sai ya ce ka zo ka ce ana walima inda dan Allah yana aiki cikin karatun nan wani ya zo ya tsaya baya sai ya ce da Allah a bashi lafiya kan nan sai ya karba sai ya hura sai ya ce to jama'a ana walima yana cewa ana walima kowa sai ya tarwatse wasu suka yi saman layi wasu suka yi ƙasa wani ma saboda bala'in san ya je gidan walima ta windo ya fita bai ma tsaya jira ya ga tabo ban zai bata mai lokaci sai kuka ci karo da shi a saman layi ina za ka je ne sai yanzu nan dai aka zo aka sanar an ce ana walima a masallaci ina ne wallahi ban sani ba kawai din dai kai ma dai biyo ne mu je kawai dan Allah ina za a je shi bai sani ba fa kawai ka gan shi yana gudu kuma ya ce ka biyo shi kuma kai ma sai ka tashi sai ka kama bin shi ina za a je ba inda za a je to saboda haka sai manzon Allah yake buga wannan misali yace gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirye waliman shine Allah subhanahu wataala ni kuma da aka turo ni ne dan sakon da nake sanarwa mutane akwai walima dan haka shi yasa Allah ya bada garanti yace wa in tu'iuhu tahtadu in dai shi kuka bi to za ku shirye zuwa ga hanyar zuwa aljanna kenan in ba shi aka bi ba za a je wallahi duk wanda ka rike a duniya in ba manzon Allah bane bai san hanyar da zai kai ka aljanna ba shi ma bi yake yi ba shi ake bi ba ko mun ga namu ce ba za mu bi shi ba ba abin da zai faru amma muna jiran wani mutum ya fito yake ba za a ba annabi ba sai yasa wani wanda ya fito ya fara yin jara'a akan hadisan manzon Allah ai kowa ya ji abin da raddin da ahlus sunna suka fara bi to saboda haka sai manzon Allah ya faɗa da bakin shi yace wannan gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya Allah ni kuma ni ne nake fadawa mutane akwai walima to sai kawai ana cikin tafiya sai wani ya kauce dan Allah zai je bai sani ba shi yasa annabi yace ati babal jannati fa asfitahu zan je kofar aljanna sai in kwankwasa in nemi abu sai fa yaqulu al-khadim sai mai tsaron aljanna yace man anta waye kai fa aqulu sai in ce ana muhammad ni ne annabi muhammadu kai nan ka je aka ce kai waye kace ni ne wani mutum daga ina daga Najeriya billahi labi mala'iku sai sun lallata ka dan waye kira ka ba wanda isai din faru kofar yace a bude malabi sai in kana bayan annabi shi kadai isai kun kasa kofin yace a bude yasa ba wani mutum da muka sallama mai cewa zai kawo abu ayi na addini in ba ta hannun manzon Allah bane saboda haka kuma mu ba mu yadda ba cewa akwai wani mutum da ya kamata a ainihin wato roƙe shi daga yana ne ba waya aka sa ba daga nan ne saboda haka ba mai yadda cewa wani mutum za a iya roƙon shi akan abin da yake ba wanda yake da iko akan shi ba sai Allah. Dan haka Allah ya ce qul ya ayyuhan nas ko kace ya ku mutanen duniya in kuntum fi shakkin min dini in kuna kokonto akan addini na bala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ba yadda za a yi in bauta ma Allah in bauta ma ku abin da kuke bauta. Dan haka ni in zan yi bauta zan bauta ma Allah da shi yake kashe ku ne. Haka Allah ya ba manzon Allah umarni sai Allah yake cewa wato a lokacin mutum zai zamanto wa ma anta bi tabi'in qiblatahu kai ma ba za ka ba alqibla su ba su ma ba za su bi taka ba kuma sashin su ba zai bi taka ba. Yanzu nan in ka tara ahli sunna kafin zuwan sunna a nan kasar ba'duhum bi ba'd da labar rigima ake da juna ma wannan suka san tarihi sun san an yi rigima an yi kashe kashe an yaki yaki kuma yanzu da ahli sunna za su fita kuma za su dawo su ci gaba da rigima ne isu isu zuwan sunna ne yasa aka ce ya kamata a hada kai ka san wa'annan mutanen ba sai an yi taron dangi in ba a yi taron dangi ba ba za su iya maganin su ba kuma ba wanda ya sai maganin mu in ba Allah ba dan mu bayan Allah ne wanda ya kale mu bauta ma Allah ya zauna lafiya wanda kuma yace ba za mu bauta ma Allah ba sai mun bauta ma Allah kuma bai sai zauna lafiya ba sannan Allah ya ce mu
annabiyya atayyamul kitaba ya'rifuhu kama ya'rifuna abana
Allah ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi sune yahudu da nasara ya'rifunahu sun san sunfar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abana'ahum kaman yadda suka san ƴaƴansu haka suka san sunfar annabi a cikin at-taura ke yasa duk mun karanta asira na daya sanda wato ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya dauki manzon Allah suka tafi wannan rahibin da ya ga annabi ai yana ganin shi ya gane shi sai ka koma da shi tun annabi yana yaro saboda ya arifunahu kama ya arifuna abana'ahu sun san shi kaman yadda suka san ƴaƴansu haka suke gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa inna fariqan minhu akwai wani bangare daga cikinsu ba duka ba shi yasa Allah ya ce laisu sawa'a ba dai suke ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun sannan yace wa inna min ahlil kitabi daga cikin ma Abu Talib tafi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi akwai wannan sun yi imani da Allah sun yi imani da abinda aka saukar muku da abinda aka saukar musu khashi'ina lillahi kuma suna jin tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa siyar da ayoyin Allah saboda in kudi kadan malamai sun ce me yasa in qur'ani ya amfani gurare da yake ta samanan qalilan saboda duk abinda mutum zai samu a duniya in ya riga yayi musaya ya bada addinin Allah aka bashi to bin nisba zuwa ga hasarar da a lahira samanan qalilan ne saboda kaga ya tara gidaje ya tara motoci ya tara duk abinda zai tara a duniya Allah yake samanan qalilan ne sannan yace wa inna min ahlil kitabi huwa inna minhum akwai daga cikin su wa inna minhum la fariqan akwai daga cikin su wata jama'a yaluna alsinatahum bil kitabi wanda suke karkatar da harshen su akan littafin Allah wanda bai karatu ba idan yana sauraron su litahsabuhu min alkitabi sai tsammanin bayanin da suke yana daga cikin littafin Allah. Allah yace wa ma huwa min alkitabi kuma bai daga cikin littafin Allah idan sun tashi bayani wa yaquluna huwa min indillahi sai wannan bayanin da suke daga wajen Allah bayani ne ki Allah ya ce wa ma huwa min indillahi kuma ƙarya ne ba daga wajena bayani ne ki ba wa yaquluna ala llahi alkazib wa hum ya'lam suna faɗan ƙarya akan Allah kuma suna sane yasa suke yin haka sai Allah ta'ala yake cewa dan haka wa inna fariqan minhum wani bangare daga cikin su la yaktumuna alhaqqa suna boye gaskiya wa hum ya'lamuna kuma suna sane yasa suke yin haka dan haka cikin al'ummar annabi duk malamin da kaji da karfin bala'i zai shaƙi aya ko ya shaƙi hadisi sai ta goyi bayan son zuciyar shi to ya dauki wani bangare daga cikin kaso na yahudanci cewa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lam to kullum muna cewa ba abin da zai taimaka maka ka gane wannan sai ka koma ma wato fassarar magabata wajen hadisi ko aya da malami ya fassara sai ka gane to son zuciya ba ka shigo haka yana yi za ka gane cewa son zuciya ta shigo kuma muna faɗa tunda hukuma tana ta ƙoƙarin ta shigo littattafai na tafsiri suna nan da kuma ka'idojin tafsiri. Abdullahi gwanda sai da ya littafi kitabun muftahul tafsir, kitabun muftahul tafsir baiki ne ya kusan kai baiki guda 1000. Mun yadda a dauko littafin Abdullahi gwanda abinda ya kawo na ka'idojin tafsiri cewa sai wanda ya cika a dabbaka shi akan masu tafsiri, sannan kuma abinda ya gargadi cewa na koratarwa akan tafsiri a dauko littafin a duba. Na rantsi da Allah akwai wanda da yawa ba za su tafsiri ba. In ga abu ka'ida Abdullahi Gwandu da ya kawo a cikin littafin shi, yana faɗa muku duk wanda ba akan manhajin sunna yake ba billahi ba zai tafsiri ba. To saboda haka sai Allah yake cewa al-haqqu
al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin.
Allah yake al-haqqu dan haka gaskiya daga wajen Ubangijinka. فلا تكونن كذا كتسنتي من الممكرين daga cikin masu kokonto ko kada ka kasance daga cikin ainihin wato masu jayayya. Dan wani wurin yace alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin nan bit tawkid ita nunun din an mata ainihin wato tawkid aka ce fala takunanna sai zaman to nunun din wato sakila ce amma tun sai aka ce fala takun min almumtarin a cikin ali imrana gaskiya daga wajen Ubangijinka kada ka kasance mai shakka. Wannan kullum muna faɗa irin wannan uslubin Allah yana yi ne da annabi amma ba da shi yake ba da waiki da mu al'ummar manzon Allah Allah subhanahu wataala yake. Ke sa tun da yake fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabl. In kana kokonto kan abin da muka saukar maka to ka tambaye wannan sai karanta littafi gabaninka. Laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin. Gaskiya ya riga ya zo daga wajen Ubangijinka kar ka kasance mai kokonto. To Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya shakka. To duk wanda yake shakka ya tambayi mutanen kirki kafin zuwan manzon Allah za su yi masa bayani akan siffar annabi da kuma matsayin annabi. Shi yasa hadisin nana Aisha da take ba da labari Allah ta'ala ya ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala. Kafirai sun kalli manzon Allah sun ce kai ba manzo bane. Sai Allah yake qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Allah ya isa yana mashida tsakanin ni da ku da kuma wanda yake a wajen shi akwai ilmul kitab. Malamai suka ce wa man indahu ilmul kitab idan su warqata bin nawfal wanda mutun ne wa kana imra'an tanassara fil jahiliyyati wa kana yaktubu bil ibraniyyati ma sha Allahu an yaktuba. Yana yin rubutu daga wancan yare na ibraniyyanci da at-taura da sauran yarurruka suka soka zuwa larabci. Sannan na Khadija ta dauke shi fita tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace masa yabna aqi isma min ibn aqika ya kai dan dan uwana ka saurara daga dan dan uwanka shine manzon Allah. Sai warqata bin nawfal yace masa yabna aqi ma za tara domin ya ga mala'ika a kogon gare yace me ka gani. Fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama khabara ma ra'a. Manzon Allah ya bashi labari duk abin da ya gani. Da ya gama bashi labari sai yake haza namusul ladina zallallahu ala Musa. Ai wannan abin da ka gani ba wani abu ne, mala'ikan da yake saukowa annabi Musa ne. Sai yake ji hannu yace ina ma a ci ina makashi a lokacin da mutanen ka za su kore ka a nan gari. Yace awa mukuridiyahu yace mutane nan za su kore ni a nan garin bayan saboda yadda da suke da ni aminu ma aka ce. Sai yake masa ai lam ya'ti rajulun qatun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga wajen Allah sai an yi rigima da shi. Sai yasa wani da ya zo yace yana son annabi manzon Allah ya ce masa in kunta tuhibbani haqqan in dai da gaske kana so na to ka shirye bargo na tashin hankali ko da rigima da mutane dan maki Allah ba za su tsare ka ka zauna lafiya ba sai ka fuskanci matsaloli da rigingimu da hayaniya da kuma ainihin wato tashin hankali. To mu ma gaskiya ta zo mana daga wajen Ubangijinmu kada mu kasance masu ainihin wato kokonto akan wannan gaskiyar. Sannan Allah ya ce wa likulli Allah ya ce wa likulli da kowace al'umma wajhatun tana da inda take fuskanta walliha huwa likulli wajhatun wa kowace fuskanta na kowace al'umma huwa muwalliha huwa muwalliha, tana da inda ainihin wato take fuskanta wajen ibada. Yasa Allah sai ce bi kullin ja'alna minkum shara'atan wa minha ja. Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suna kallon al-qibla, Ka'aba ne a matsayin al-qibla. Amma wasu annabawan suna kallon ainihin wato Baitul Muqaddas. Amma zuwan manzon Allah yanzu ya shafi kowace shari'a a duniya, ba abinda za a yi aiki da shi sai sakon manzon Allah. Saboda haka duk wanda zai bauta ma Allah, yanzu Allah bai yadda a kalli kowace al-qibla ba sai ina sai Ka'aba, saboda zuwan manzon Allah. Karkashin wata ayi Ibn Kathir ya kawo wata kisa, wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun. Wannan ayar Ibn Kathir yace wata rana an tafi wani yaki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama, sai da na Umar ya ga wani kofi na At-Tawra ya dauko, da ya dauko ya karanta, bayan ya karanta sai yace ya ga wasu abubuwa masu kyau, ko za ya dan bin wayannan abubuwan. Sai yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza, da yanayin annabi ya canza, sai da na Umar bai lura ba, sai sai na Abubakar ya lura ya fadakar da shi, tunda su sukan yi wata magana sai saqilatka ummuka. Da ya faɗi wannan magana sai na Umar ya lura, sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammad nabiyyan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam atikum biha baydaa naqiyyan, ashe ban zo muku da addini fari kalba fari tas, ban zo muku da addini ba, lafiyayyen addini. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to baraka ji ba wannan a taurar da ka dauko ba, lauka na Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, da annabi Musa yana da shi kanki ba zai samu tsira a gaban Allah ba sai in ya ji ni. Yace antum hazimin al-umma, ku ne rabona a cikin al'umma, wa ana haddukum minan nabiyina, ni ne rabanku a cikin annabawa. Yace ku kaddara lau ja'a Musa bi taura, yanzu ba wannan kofin da ka dauko ba, da Musa zai kara zuwa ya dawo da at-taura, sannan ya kira mutane da at-tauran abishi, sannan a bar Qur'ani da karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace wallahi la dalaltum, da an fata at-taura littafin Allah, annabi Musa annabin Allah yana daga cikin ulul azmi minar rusul, amma annabi yace inda za a bi shi a bar Qur'ani da karantawan shi da an fata. Da ya kake tunani abu wani mutum shi ba annabin Allah ba, littafin da ya zo da shi ba daga dan Allah ba, kamar yadda yake faruwa yanzu. Saboda haka Allah yake cewa fastabiqul khairat, ku yi tsere ku yi rige-rige wajen abin da ya shafi aiki na ainihin wato alheri. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ku yi tsere gaugawa zuwa ga ainihin wato wasa'il, hanyoyin da za ku samu gafara ta Ubangijinku. Dan haka Allah ya ce wa fi zalika falyatana qasil mutana isu, kuma yana mafi yawanci an fi rige-rige wajen neman duniya ba rige-rige wajen addini ba. Addini sai wani ya dauka ai addini na ustazai ne, in ba ustazi ba wa yake yin addini, haka wani yake dauka. Kuma dan Allah yanzu da za a buɗe aljanna a ce a shiga, waye zai jira ustazin sai ya fara shiga? Wani ma inda abin karfi ne sai ya nuna maka karfi tukunna shi ko dogo ne sannan ya fara shiga. Ka shi yasa in abu aikin Allah ne, su sahabbai sun fahimta haka sun dabbaka shi. Shi yasa idan ana neman ma'in faki wani bai samu ba, sai kaga ya zo gaban manzon Allah yana zubar da hawaye. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجل ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. saboda ba su samu abin da za su infaki ba kan addinin Allah, sai ga mutum ya juya ba yana zubar da hawaye a gaban manzon Allah. Haka suke tsere rige-rige suke yi a wajen aikin alheri. Shi yasa da annabi yace inda mutane sun san abin da ke sahun farko na falala da daraja, to da ba wanda zai yadda a bashi ya zauna sahun farko sai an yi ne, sai an yi ƙura'a. A wata ruwayan ma wasu malamai suka fassara shi ne sai an yi harbi tukunna da kibiya, sannan za a ba mutum ya zauna a sahun gaba. Shin dan Allah sahabbai da suka tashi wannan abin sun tabbaka shi ko ba su tabbaka shi ba? Wajen suna samun intizaru sala, sukan zo masallaci su jira sallah kafin lokaci. Amma yanzu ka kalla gani mafi yawancin masallatai tsari ake yi ba, sai an yi raka'a huɗu uku saura nawa daya, mutum ya ƙara so da gudu ya lafta ruku. Kuma karka dauka yana da wani uzuri, fa sanda aka yi kira sallan aka alula yana zaune yana tafira haka aiki. To Allah yake fastajiqul khairat, ai jau tsere ga duk abin da yake ya shafi aikin alheri. Shi yasa malamai suka ce duk abin da yake ya shafi aikin zuwa gaban Allah ne na lada, to kar ka gabatar da wani akan ka. Saboda in an dai lahira in shi ya shiga aljanna kai baka shiga ba, ai kuma yau ba. Saboda haka ka fifita kanka in dai wajen da aiki ne na da'a ga Allah akan kowa fiye da kanka. Ka fifita cewa ka fi son kanka fiye da kowa in dai wajen da'a ne zuwa ga Allah. Amma wajen bukata ta duniya to ka fifita dan uwanka musulmi akan kin kanka. Wannan shine wai ufiruna ala anfusin walau kana jilmi asasa. Amma yanzu sai aka samu akasi badal a wajen harkar duniya ne ake rigima da rige-rige da tsiri, wajen harkar addini ba a yi. Wannan shine matsalar. Sannan Allah ya ce aina ma takunu, duk inda kun kasance ya ati bikum Allahu jami'a, sai Allah ya zo da ku gabaki daya. Abdullahi dan Abbas ya ce aina ma takunu, Allah wannan yana maganar ranar tashin alkiyama ne. Duk inda mutum yake, duk inda yake, sai Allah ya tattara kowa da kowa ranar tashin alkiyama. Shine ne shi yasa Allah yake kiranta yawmul lari ga fihi Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la riba fihi. Sai Allah ya tara ku, rabbana innaka jami'un nas li yawmil lari ba fihi. Allah kai ne mai tara mutane ga wunin da babu hukunta a cikin shi. Allah sai ya tara kowa da kowa, yawma idin tu'raduna la takfa minkum khafiya, ranar da kowa zai gito gaban Allah babu wani abu da zai koye ma Allah. Kisa Allah ya ce khafidatun rafi'a, alkiyama tana daga darajar wasu mutane kuma ta kaskantar da wasu. Wanda ake ganin shi ba kowa bane, in an ji alkiyama ranan yan nuna za ta nuna. Wanda ake ganin shi wata tsiya ne, sai an je ranan yan nuna za ta yi, yan nuna za ta ainihin wato nuna. Don haka in kana mamaki sai Allah zai tattaro mutane kowa da kowa. Sai Allah ya ce inna Allaha ala kulli shay'in qadir, duk abin da baka tunani Allah ta'ala yana da iko akan wannan ainihin wato abu. A cikin littafin da babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alayhi yayi masa ainihin wato sharhi al-usul al-thalatha na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kawo gurare guda biyar da yake magana akan daga cikin arkanul iman. Kamar yadda za mu yi bayani a gaba, akwai arkanul iman bil qadar kamar yadda muka sani. Ya kawo cewa wanda yake kokwanton cewa idan an mutu ba za a tashi ba, a guri guda biyar cikin Qur'ani a cikin suratul baqara kawai sai da Allah ya kashe wasu mutane ya raya su a duniya kowa ya gansu. Kuma ga ashabul kafi Allah ya ce am hasibtum ko anna ashabul kafi warraqin kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ila al kafi fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wasu samaliye وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. التي نحن نقص عليك نبأهم بالحق من أباك لابار صدقتيا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وسو سماليني سكي إيماني لأن الله سي الله يقارى من سشريا. أما الله يأي مغانا سوى سنزونا شكرا لي أكد ترى أقوهكم الله يتشيسوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. sun zauna shekara 309 a kogo kuma Allah ta'ala ya tashe su. Kuma gashi yana ainihin wato bada labari, shi yasa yake inna Allaha ala kulli shay'in ainihin wato qadir. Malamai suka ce alkhair da kuma alkhairatu ya zo cikin Qur'ani su goma. Alkhairatu kamar irin wannan alkhairatu, sannan alkhair ya zo cikin Qur'ani so 139 kuma yana daukar ma'ana 20 ko 21 cikin Qur'ani. Ma'ana ta daya, Allah yakan kira alkhair a cikin Qur'ani bi ma'anan al-iman, kamar yadda ya faɗa cikin suratul an'am yace in walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum. Kenan da Allah ya san akwai imani tare da su, da san da suke magana da annabi da Allah ya jiyar da su. Sannan akan kira al-islam a sai masa khair. Allah ta'ala ya ce manna'il lilkhair mu'tadin afi. Mutanen da in annabi yana karantarwa a Makka kafin ka shiga, in kai bako ne akwai wasu mutane a gefen hanya ta wajen gari, sai a tare ka sai a ce to za ka shiga garin nan, kaga kai bako ne, mu kuma yan garin nan ne. Idan ka shiga akwai wani mutum yana da bala'in daɗin baki sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kar ka kuskura ka saurare shi. Kana saurara shi zaka bi shi, saboda ka iya gudun ka iya dadan ka, saboda ka Allah sai ce masa manna'il lilkhair mu'tadin afi. Mutanen da suke hana shiga musulunci sai Allah ya ce masa manna'i lilkhair. Kamar yadda ake ma'ala suna sai ake to in kuka ji suna bayani ka ku saurare su, suna da masifar dadin baki da iya bayani da surutu, kuna sauraron su za ku yi za ku ainihin wasu bi su sannan al'asiya Allah malu almalu dukiya Allah yake kutiba alaikum ko idan hadara ahadukum almaut in taraka khairan alwasiya in mutun ya bari dukiya Allah ya kira dukiyar yace mata ne khair sannan al'asiya lafiya Allah ya kira ta alkhair a cikin qur'ani yace an yansaka bi khairin ko idan Allah ta'ala yayi nufin ka ye kuma wa in yansaka bi khairin fala radda li fadlihi shine in Allah yayi nufin ka da lafiya sannan Allah ta'ala yayi maganan al'ajr ma'ana ta biyar lada yace wal budna ja'alnaha lakum min sha'a'irillahi lakum fiha khair raquman da ake yankawa wajen aikin haji Allah ya kira su da al'ajr bi ma'ana alkhair sannan al'afdal abinda yafi ana kiran shi alkhair Allah ta'ala yana magana akan masu imani suna cewa rabbana ghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin bi ma'ana wa anta afdalur rahimin kane mafificin masu rahama sannan az-zufur babbar rabo ana kiran shi alkhair Allah yace wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaibihim lam yanalu khaira idan lam yanalu zufuran ba su samu wani babbar rabo ba sannan alkhair doki ana kiran doki cikin qur'ani da alkhairi kamar yadda yazo a cikin yaqin magana akan annabi Sulaiman da yace inni ahabbtu hubbal khair an zikra rabbi hatta tawarat bil hijab wannan alkhair shine ainihin wato doki sannan al-anfa'u abinda yafi amfani ana kiran shi ne alkhair kamar yadda muka karanto a baya manan sak min ayatin aw nusaha na'ati bi khairin minha na'ati bi anfa'u min haqina sannan al-qur'an Allah ya kira al-qur'ani al-hayri ya ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikeena an yunzala alaykum min khairin min rabbikum al-qur'ani al-khair sannan kuma as-salahu jara ko kuma su malamai suka ce dukiya da yake maganan bayi cewa faqatibuhum in alimtum fihim khaira ku rubuta musu mukataba idan kun san cewa waɗannan bayi jararru ne sannan al-quwwatu wal-qudra ƙarfi da iko ana kiran shi al-khair Allah yace ahum khairun qawm tubba sune mafi karfi ko kuma mutanen tubba Allah ya kira karfi da kuma iko alheri cikin Qur'ani sannan duniya Allah ya kira ta alheri yace wa innahu la hubbil khairin la shadid dan adam wajen san duniya yana da tsananta sai Allah ya kira shi sai mata alkhair sannan kuma Allah ta'ala ya kira al-islahu daga aslaha yuslihu al-islah ko yace wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ilal islah dole ne a samu wata al'umma daga cikin ku wanda za ta dinga kira zuwa ga gyara al-islah Allah ya kira shi al-hayr sannan al-walad as-salih da na kirki Allah ya kira shi da al-hayr cikin qur'ani yace fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan kuka yi imani da yana maganan cewa maganan abin da ya shafi mata har yazo inda yake cewa fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera dai kana iya zama tare da mace ba ka san ta to kana kinta a sanar kake kinta sai Allah ya kawo wani alheri mai yawa ya sa a jiki shine ba ka da nagari ta hanyar wannan matar sannan al-iffatu kamewa Allah ya kira shi alheri yace walaula istami'tum banna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira sannan husnul adab kyakkyawan ladabi Allah ya kira shi da alheri yace walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum ko wayannan mutanen mutum 40 da suka zo suna kiran annabi suka ruda gidan da kira ya Muhammad yan kauye ne baki ne daga kauye suka zo Allah yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum min la ya'qul wannan suka zo suna maka wannan kiran ta bayan gida mafi yawancin su ba su da hankali ne walau annahum sabaru da ake sun yi hakuri har sai ka fito lakana khairan lahum da yafi alheri ga wajen su kinan lakana ahsanal adl da ya kasance shine mafi kyawun ladabi a wajen su sannan annawafil nafil fili Allah ya kira su da alheri cikin qur'ani da yana magana akan annabi isma'il bayan ya gama sai ki wa auhayna ilaihim fi'lal khairati minni musu wa'ayi zuwa gare su aiki na alheri shine aiki na nafiloli sannan malamai suka ce akwai annafi ana kiran shi alkhair sannan akwai kuma sharrin da muka sani alheri wannan muka sani shine kishiyar ne kishiyar ainihin wato sharri wannan shine ma'anonin da alheri yake dauka a cikin alqur'ani saboda haka wanda yake daukan alheri da abu mai kuɗa ka fasta da kul khairati mu yi gaugawa mu yi tsere zuwa ga mu zuwa ga aikin ainihin wato alheri da haka kuma duk inda muke Allah zai zo da mu ranar alkiyama gurgurdan alherin da ka je ga shi gaban Allah gurgurdan yadda Allah zai saka maka gurgurdan yadda kai kuma in ka je gaban Allah gurgurdan irin yadda zaka ga sakamako na tsaya Allah ka sa mu je da alheri inna Allah ala kulli shay'in qadir dalle Allah yana da iko akan kowane irin abu sannan yace wa min haythu
ومن حيث فردت فولي وجنك شقر المسجد الحرام
نعم
وحيث ما قلتم فولي وجوهكم شقرا لئلا يكون للناس عليكم حجة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون
الله تعالى يقول ومن حيث خرجت فإنك أين وتوفيت فولي وجهك شطر المسجد الحرام lalle ka fuskanci alqibla kai zaman to shine bangare na ainihin wato masallaci mai alfarma kun san aran manne in ya fara karatun ka muka a tsaya wallahi ko kuwa kamar aikayi ne sannan Allah ta'ala yake cewa wannan fawalli din suka fi ya ta'adda ila maf'ulun bihi sunayin da haka wajaha shine maf'ulun bihi awwal shatra shine maf'ulun bihi sani to sai gobe ne idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu takarar din da aka yi Allah ya tamimita ومن حيث قرست فولي وجهك شطر المسجد الحرام حسو uku da maganganun da malami na tafsiri suka yi da kuma wato fa'idan da za a samu a ciki sai Allah ya ce wa innahu lilhaqqu min rabbika lalle wannan bayanin da ake yi fa gaskiya ne daga wajen ubangijinka wama Allahu bighafilin amma ta'malun Allah ta'ala bai raskana ba dangane da abin da kowa ya ainihin wato aikata wani malami ya ce Allahu li uddatun fi kulli na'ibati أقول في كل حال حسبي الله يا حارسا في المعاصي عند شهوتها أما علمت بأن شاهد الله إن كنت ناسيها سيكتوا هريزي عندي كتوا واتو إن الذنوب التي قدمتها كتبت إن كنت ناسيها لم ينصح الله فما مقالك فما اعتذارك فيما يعلم الله فما مقالك والأسرار ظاهرة والنار بازرة والحاكم الله سيكتوا wato yake irin wa'annan maganganun wanda yake nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san kowane irin abu kuma shi zai hukunci akan abin da kowane bawa ya ainihin wato aikata saboda haka lokaci yana jimfaran mu da izinin Allah zamu kwana a nan sai gobe sai mu tashi a nan wajen subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ma na kasa da kiwai